الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا ليا جوات رمضان bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan shekara wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa shekara da ta gabata muna cikin rayuwa an yi karatu a wannan masallaci kamar yadda aka saba shekaru da suka gabata sannan kuma aka azumci wata Ramadan a wannan shekara waɗannan kwanaki masu alfarma masu daraja idan muka yi za'a mu shiga cikin wannan Allah zai yanta su daga wucin zuwa aljanna. Allah ta sa mu zama cikin yantattu a wannan kwanaki masu albarka da mu da iyayenmu da zuriyarmu da danginmu da dukkan sauran bayin Allah musulmai. Allah kuma ya kare mu daga fadawa cikin abin da ba daidai ba. Dukkan abin da za mu yi nan kwarai, Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa ya ce mu kawo da wajen aikata shi. Abin da za mu yi wanda ba daidai ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya kame hannayenmu ya hana mu aikatawa. A shekarar da ta gabata an tsaya a ƙarshen suratul anbiya karatun da aka yi a cikin wannan masallaci shine har an je ƙarshen ayoyin suratul anbiya. Ma'ana kenan a wannan shekara da muke raye yanzu za a tashi a cikin farkon suratul hajj wacce ita ce surar da take biye da suratul anbiya, wadda kamar yadda aka sani muna yawan faɗa cewa wannan karatu da ake yi mun fi yawaita nazari da kawo abubuwan da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin littafinsa na tafsiri, tafsirul Qur'anul Azim. Saboda wannan tafsiri ta ko ta wani ɓangare da fiqhu da lugha da hadisi da musamman aqida shi ko ta ina ya tattaro abin da ya kamata ya bayyana. Kuma yana daga cikin tafsirai waɗanda suka fi kowanne zarce a cikin tafsirai da aka wallafa musamman a ɓangaren at-tafsir bil ma'qul, wato shi ne tafsirin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai da sauran magabata tabi'ai. Don haka ya zamanto inda shi ne abin da yawanci muka ɗauke shi a ƙashin bayan wato masajin da za a koma gare su a wannan majalis da ake karatu. Za a iya samun ƙarin bayani da wasu littattafan tafsiri kamar irin littafin Sheikh Muhammadu Amin Shakir rahimahullahu ta'ala Adwa'ul Bayan fi Izahi al-Qur'an bil Qur'an, wanda shi ba wai ya yi tafsiri aya bayan aya ba, ya yi tafsirin kawai abinda al-Qur'an ya fassara kansa da kansa. Da kuma kamar misali tafsirin Fathul Qadir na Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala Al-Jami'u bayna fannai ar-riwayati wa ad-diraya fi ilmi at-tafsir, shi kuma ɗan lokuta wani sa'i akan ɗan duba shi saboda cikakken wasu bayanai wani sa'i. Idan abin da ya shafi fiqhu da hukunce-hukunce akan duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sannan littafin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yana daga cikin shi ma waɗanda ake duba su wasu lokuta a ƙarƙashin wasu ayoyi. Haka nan Zadul Masir fi ilmi tafsir na Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala shi ma ana dubawa, amma ka shokan din dubawa sosai ayoyin a fassara baka ji ma an kira wani ba, sau da yawa ya fi tafiya da tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi ne tafsirul Qur'an al-Azim, tafsirul Qur'an al-Azim. Don haka muna neman Allah ya sa mu zamanto abin da za mu karanta ya zama mun yi shi domin Allah, ya azurta mu da ikhlasi, ya kyautata niyyarmu, ya zama niyyarmu ta zama domin Allah. Allah kuma ya ba mu ikon faɗan daidai, ya kuma kare mu daga zalla, zabewa ko zan tunanin ko wasu abubuwa na sha'awar zuci da zai zo mana, ko kuma wasu abubuwa na karkatarwa daga shaitan, ko wasu abubuwa da za su zo mana na haushi mu huce wajen fassarawa, ko wasu abubuwa da za su zo mana na wasu bayanai. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga bin son rai, ya tabbatar da mu akan daidai, ya kuma ba mu ikon yin aiki da abin da za mu karanta. Idan mun karanta ba mu yi aiki da shi ba, ya zama asara a rayuwarmu duniya da lahira. Kamar yadda ake haɗuwa a wannan wuri a wannan masallaci domin karatu a irin waɗannan lokuta a waɗannan kwanaki, to ya zama wajibi duk abin da muka ji ko muka karanta, to ya zama wajibi ne a samu mu yi aiki da shi. Idan mun yi aiki da shi, to za mu samu kira insha Allah ta'ala duniya da lafiya. Babu wani littafi a doron ƙasa ko wata magana da za a iya gaya wa mutane, ko a gaya wa mutum daidaiku, ko a gaya wa mutane taronsu, ya zama wannan bayanin ya shiryar da su, ya ba su nasara duniya da lahira. Babu kamar Alƙur'ani, sai kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ita ma wahayi ce daga Allah. Don haka ya zamanto mafi rinjayen abin da ya sa muka faɗa cikin damuwoyi shi ne mun bar waɗannan shirya ɗin muka koma yin wasu abubuwa daban. Idan an riƙe shirya ta Alƙur'ani, to za a ci nasara. Idan an sake, ko za a shiga wahala, Allah ya kiyaye. Dukkan al'umma tun daga ran da aka fara saukar da Alƙur'ani har ranar da duniya za ta ƙare, babu abin da zai dace da mutane su yi abin da yake daidai sama da in sun yi rubo da Alƙur'ani. Shi ne ke cike da adalci, shi ne ke cike da wato gaskiya, yake kuma cike da amana da tabbatarwa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa. Alƙur'ani bai taɓa yarda da zalunci ba, ko bai taɓa yarda da ha'inci ba, bai yarda da kuma danniya ba, bai yarda da taɓa haƙƙin wani ba, ko da wani ko ba musulmi ba ne. Don haka wannan shi ne karantarwar Alƙur'ani. Don haka ya zamanto idan al'umma mun riƙe Alƙur'ani, za mu samu nasara duniya da lahira. Shi yasa wannan wata, wata ne na Alƙur'ani. Aka yi sa'a bayan Allah musulmai a gurare daban-daban suna ci gaba da karanta Alƙur'ani da fassara shi domin a yi aiki da shi. Duka wannan haɗuwa da karatu da fassarawa ba don komai ba ne manufar, sai don ya zama to ibada da kuma hanyar gyara ibada. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yana bayani cewa masu azumi a cikin watan Ramadan sukan gafala sau da yawa, ma'ana su manta da abin da zai zama ya jawo musu alkhairi da yawa. Sai ba da wasu misalai waɗanda sau da yawa muna faɗawa cikinsu. Ya ce misali mai azumi, za ka ga yana sayan abubuwa da zai buɗe baki da su. In ya zo ya zauna a lokacin buɗe baki, sai ga rinjayen zuciyarsa ta fi tafiya kan cewa sha'awar wannan abun ya sa zai ci, sai ya manta cewa ibada ne yanzu ya yi buɗe baki. To don haka sai mu rinka sanya ibada ne muka zo muka zauna domin karatun Alƙur'ani, idan mutum ya zo zai yi buɗe baki ya ɗauka yanzu ibada ne, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta haka. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin Alƙur'ani tsakanin hudowar alfijir zuwa faɗuwar rana, kuma a cikin wasu ya haƙida zai, idan rana ta faɗi magariba ta yi, an gama azumi, don haka an yi wannan ibada ne. Lokacin da ake karya azumi ya zama to ibada ne wannan aikin cin abinci, ba kawai a rinjaye cewa sha'awar wannan abin da muke sha'awa za mu ci ba, muna sha'awar kama ibada ne. Haka nan sahur, haka nan dukkan wani horo da mutum zai a cikin azumi ya tabbata cewa ibada yake yi, kuma yana tsammanin lada a wurin Allah. Sai ka ga insha Allah ta'ala an samu cikakken lada, an kuma samu nasara duniya da lahira. Allah ya bamu sa'a. Idan aka duba za a ga cewa da yawa daga cikin mutane da muka rayu da su a shekarar da ta wuce, waɗansu sun yi ta komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda ba kusa-kusa nan cikin sati nan, akwai waɗanda shekaran jiya suka yi janaza ba tare da kuma awowi goma kafin rasuwarsu sun yi tsammanin za su rasu, suna cikin lafiya, sun je aiki, sun dawo, sun yi komai, sun yi principal ɗin yi 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 ba na da duk irin waɗannan waɗanda suka rasu jab 'yan kwanaki kaɗai ya saura kafin a shiga Ramadan, kaga ba su yi tsammanin haka ba. Mu ma ba mu yi tsammanin za mu dawo ba, amma dai muna fatan Allah ya sa mu dawo, kuma sai Allah ya dawo da mu. Babu wani ɗaya a nan da zai ce shi yana da garanti dama ya san zai dawo, sai dai kawai rahamar Allah ta lulluɓe mu har muka samu damar dawo. Don haka sai mu yi tsammanin aiki na gari, mu kuma ƙoƙarin yin aiki din, mu raya waɗannan kwanaki da ranarsu da daren su.
da dukkan ayyukan alkhairi. Kar mu yi tsammani wani ne zai biya mu, sai dai mu yi tsammani samun lada a wurin Allah. Idan muka yi tsammani samun lada a wurin Allah, sai ka ga insha Allah ta'ala mun ci nasara. Allah ya ba mu sa'a. Haka za mu shiga wani karatu cikin wannan sura, farkon surat al-Hajj. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, ya ba mu ikon yin daidai, kuma ya kame mu daga fadawa cikin abin da ba daidai ba. Kuma azurta mu da yin abin da ya kamata, kuma ba mu ikon fassarawa da karantawa da fassarawa cikin daidai da kuma neman yardar Allah. Allah ya sa wannan karatu ya zama yardaje a gurin Allah. Ayyukanmu da mu kanmu Allah ya sa mu zama waɗanda Allah ya karɓi ayyukansu, kuma yake karɓan ayyukansu waɗanda suka dace da yin abin da yake daidai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ita kanta jami'a da jagororinta, da jagororin musulun umma waɗanda suka tsaya da hidimar wannan hidima, musamman musulun umma ita take shiryar da shi take shirye-shirye da tsare-tsare da duba ya za a yi burin ya zama to ya samu ita. Za a ga shekaru da suka gabata aka ƙara wuzuna a samu wannan aiwatar duka, su zauna su yi mitin a tuna yadda za a yi, abin da za a tsaya a tsaya, abin da za a yi a yi, har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da wannan addu'a ta ga ta fatan alkhairi ga jagoran da mutum kuma daga shi amin da sauran ESCO members da mutanen shura da dukkan sauran musulmai da suke cikin wannan jami'a. Muna musu fatan alkhairi da gudunmuwar da suke bayarwa wajen aiwatar da irin wannan ayyuka. Muna fatan Allah ya kara mana nasara cikin wannan jami'a da wannan gari da wannan ƙasa ta mu duk cikin mu. Allah ya kawo mana jagororin jami'a kuma daga kan shi bayan nasara da mataimakansa da dukkan waɗanda suke jagoranci a cikin wannan jami'a, musulmai musamman da kuma ma waɗanda suke tsaye kai da fata, hatta waɗanda ba musulmai ba wajen suke cewa jami'a ta ci gaba. Muna fatan alkhairi gare su da kuma Allah ya ƙara musu jagoranci wajen yin aiki da suke yi na gari. Dukan mu gaba ɗaya Allah ya haɗa mu cikin daidai, dukkan al'umma da ɗalibai da sauran ma'aikata na wannan jami'a da kuma makwabtan jami'a da sauran mutanen gari da mu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi shiru wannan ramadan a sa'a, kuma Allah ya kawo mu dacewa addu'o'in mu da muke yi da kuma da zamu ci gaba da yi da bukatu da kowa yake da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, Allah ya amsa mana bukatu. Muna fatan Allah ya sa mu dace a haka an rama. Bismillah. Kafin ya shiga Madina aka zo da waɗannan ayoyi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbansa wanda ya tada hankalin sahabbai suka fashe da kuka saboda irin abun da ayoyin ke faɗi Allah subhanahu wataala yana cewa bayan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqwallahu ya ku mutane gaba daya domin tashin alkiyama da mutane maza da mata da musulmai da waɗanda ba musulmai ba da manya da yara da farare da baƙaƙe da kowane irin mutum zai halarci tashin alkiyama dabbobi za su kasance za a tada su ranar tashin alkiyama tsuntsaye babu abun da ba zai tsaya taru gaba ɗaya a wannan rana ba sai zake ce mata yawmul mahshar ranar tattaro kowa da kowa gaba ɗaya kowa zai taru shine Allah subhanahu wataala yake gayawa al'umma bayinsa ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu maganar Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa da kowa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji ku yi taka tsantsan kowa ya tsaya tsayin daka wajen bin Allah taqwa kullum ana maimaitawa shine mutum ya bi Allah ya yi biyayya ga Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya umarni da shi bisa haske daga gurin Allah yana mai ƙaunar lada a gurin Allah ya yi taka tsantsan ya ruji duk abin da Allah ya hana bisa haske daga gurin Allah yana mai tsoron azabar Allah haka Imam Malik ya yi ta'arifin taqwa wato kullum mutane gaba ɗaya ya taqwa ku ji tsoron Ubangiji sai ce inna zalzalat as-sa'i shay'un 'azim lallai girgizan tashin alkiyama shay'un 'azim wani abu ne mai girma in ji Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya faɗin irin wannan maganganu a siboji da yawa, siboji da yawa daban-daban-daban-daban. Yau wancan sukun an ranar da za a girgiza ƙasa, a girgiza ƙasa, girgizawa. Malamai sun ce shi wannan zalzalar sa'a da ya ce shay'un 'azim za a yi ne kafin mutane su tashi daga kaburbura ko ku bayan mutane sun tashi daga kaburbura. Idan an yi busan kaho mutane za su mutu gaba daya. Busan kaho na farko akwai busa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi busa guda uku, akwai busan kaho na alfaza, akwai busan kaho na as-sa'iq na mutuwa. Kamar yadda Allah ya ambata Musa biyu aka bar na farkon saboda Musa biyu su ne suka fi kowanne mahimmanci, shine busan kaho a mutu da busan kaho a tashi, wanda su ne bani Adam ya fi shafan kowa. Sai za a busa kaho kowa zai mutu, za a busa kaho kowa zai tashi, don me? Don a yi misali. To zalzalar sa'a yaushe za a yi? Malamai suka ce zalzalar sa'a za a yi ta gauraye da tashin alkiyama, kafin tashin alkiyama, kafin a busa kaho a tashi za a yi zalzala. Akwai busa na faza wanda za a yi shi bayan ashratu sa'a al-kubra, bayan alamomin tashin alkiyama manya-manya da za su faru, manya-manya alamomin tashin alkiyama da za su faru guda goma a darussan baya, a shekarun baya, lokacin da ake suratul Nahl an kawo bayani ko kuma da ake suratul An'am, tun suratul An'am yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat bi qablu aw kasabat fi imanina khayra. A wannan lokacin da ake fassara wannan aya an kawo ashratu sa'a al-kubra daya bayan daya a wannan majalisi a wayancan shekaru. To lokacin da waɗannan abubuwa za su faru na alamomin tashin alkiyama manya-manya da za su faru ta da hankali, kamar misali fitowar rana ta yamma, kamar misali zaga dabba, fitowar dabba, dabbatu salih nafa, wasu suna cewa dabbatu salih ne, wasu suna cewa a'a nafa ce wata dabba, kamar misali dawowar
Isa ibn Maryam al-Masih nuzul Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam a khuruj Ya'juj wa Ma'juj ito wa Ya'juj wa Ma'juj misali Dajjal zuwa Dajjal wadannan suna daga cikin manyan alamomi na cewa tashin al-kiyama ta zo
idan suka fara faruwa wadannan alamomi
waɗannan alamomi da suka fara faruwa to babu abun da ɗan adam zai yi a karɓa inda ta fara imani shi ya kuɗe mashi ba zai yi imani ranar imanin sai amfane shi ba in ba musulmi ne ba ya aikin kwarai ba zai zama ko aikin kwarai a wannan lokaci ya amfane shi ba to shi ne a waɗannan ƙarshen bayyanar waɗannan alamomi na tashin al-kiyama a manya-manya waɗanda in suka faru an san cewa bala'i ya faru duniya ta zo ƙarshe a yanzu ana kai ƙananan alamomi da suke faruwa yanzu yawan jama'a matsewan guri duk wanda yake raye ya kai shekaru 30 40 kai 20 da wani abu ma wataƙila zai ga cewa layin shi fadinsa ba kamar da ba wasu malamai suna cewa matsewan guri nan ana nufin a'a matsewa ta hanyar technology da kuma yadda ake sadar da maganganu yanzu ta hanyar sadarwa ma'ana wanda yake Gombe ba mai wahala bane yayi magana da wanda yake Bauchi ba mai wahala bane yayi magana da wanda yake wajen Najeriya kai magana da wani yaje Saudi ya yanzu ba mun mai wahala ba ta hanyar waya kaga kaya kaga sample ba mun mai wahala ba ai kun kaya wani ya buri shagon sa a Kano ya turo mutane kaya kamar yana Gombe yanzu nan sun gani yanzu nan sun tura kudi yanzu nan ya aiko kaya gobe da san kuma kaya ne na da yake kokan ko kuma yau da yau to waɗannan haka wasu sashin malamai su fassara alamar tashin al-kiyama da suke nuna matsewan guri shine abun da yake nesa zai zama kusa ko kuma takarubuz zaman wal amakin kusatowar zamani da kusatowar gurare wasu malamai ko sun fassara yadda cewa a'a ita kanta duniya ne za ta zama kamar ta tsufe idan ka duba za ka ga layukan guda in kana yawo inda kuke guje-guje kuna wasa yanzu duk sun matse inda ba gine-gine da duniya sun zama da gine-gine da in an tashi daga nan ba da sosai ba lokacin da muke junior secondary school a nan ne muke junior lokacin tana cc gombe daga fantami za mu kawo daga ba tafiya ce ta musamman amma da su daga nan zuwa fantami daga ka motsa ka aika ko ban sarki kana motsa ka je gaban hau in ka gangara ka shiga fantami amma da turowa ne kawai ka ta tafiya kafin ka zo yanzu ya riga ya matse daga kasuwa zuwa kasuwa daga guri zuwa guri to abu ya matse yanzu misali da zuwa kwadan a yan shekaru baya zuwa kwadan daga nan ko ko tafiya amma yanzu in ka haura sai ka gangara sai kin ka kike da kai magana ta riga ta wannan suna daga cikin alamomin tashin al-kiyama as-suwa wanda sun jima da bayyana in shar al-akhbar ya al-labari da in an yi abu kafin labarin ya fita daga anguwar ya je wata anguwa wani wani dogon labari amma yanzu duk abin da aka yi an kama wani an sake wani an yi kaza duk duniya yanzu za a yi rasuwa kana makwabcin gidan da aka yi rasuwa ba ka ji labari ba wani yana baka labari a shekaru biyu ko uku baya akwai wani da Allah ya yi wa rasuwa a FTS muna tsaye a gurin wasu suna can cikin asibitin suna da dangantaka da wanda ya rasu ba su san ya rasu ba wani yana Abuja ba su labari saboda wani ya murga wani yana gaban gawar shi ba gawar ce ba a'a bari ya shirya labari ya fada saboda haka za a wani gari mutane wani za ka ga duk rasuwar da aka yi a garin nan ya ba kowa labari kai ka sani kai baka je majalisa ba kai baka san wani rasuwa yana daga cikin intisharul akhbar da kuma yawan rubuce-rubuce za a yi yawan rubutu marar amfani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin tashin al-kiyama daga cikin alamomin tashin al-kiyama yawan rubutu marar sa amfani wani kawai da kaga ya zauna ko da yi boko ba ya iya rubuta abu ya watsa ta wata
ko bai karatu ba wannan kafdar rubutun da ne tattar maza da mata suna yi an yada ba amfani an yada wancan ya karanta kawai amfani abin da na karanta bai sani ba shi ma bai sai tura bai sani ba bai sa kai kuma kai shiyari ma wayan jama'a baka sani ba mutum da mutum kaza sun karanta amma bai da amfani ko ba zai amfani su ko mai ba wannan daga cikin alamomin tashin alkiyama gashi nan muna gani to amma manyan tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama suna da daga sun faru suke gaure da zanzalar sa'a inji malam cewa da Allah ya inna zanzalar sa'a ki shay'un azim zalzalar tana fara faruwa kafin tashin mutane daga cikin kaburin su don Allah ya inna zanzalar sa'a ki shay'un azim ya ku mutane ku tsoron Allah ku ne da hankali lalle tashin alkiyama zalzala jirgizan tashin alkiyama yawmul fadl al'akbar kenan ranar firgici mafi girman firgici shi ne tashin alkiyama lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka tambaye shi ya ce zalzalatin sa'a idan ta faru babu wani mutum da zai cinye wani wai saboda soyayya da suke tsakanin su ka aura ka gani ɗa da mahaifi ko ɗa da mahaifiya ba za ta cinye shi ko ba zai cinye ta ba uwa da ƙani yayi da ƙanne aminai makwabta zalzalatin sa'a idan ta faru to babu wani masoyi da zai cinye masoyi babu wani amini da zai cinye amininsa saboda shagaltuwa da wannan tashin hankali tashin hankali ne mai matuƙar girma yasa Allah da kansa yace inna zalzalatin sa'a shay'un azim inji Allah in kaji Allah ya ce maka shay'un azim to ba za ka iya saboda yaya abu ne ba za ka iya sunanta ba wani irin girman sha'ani ne wannan sai Allah ne kawai ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa sabai ce a gurare uku babu wani masoyi da zai kina masoyi lokacin zalzalatin sa'a babu wani masoyi da zai kina masoyi haka in aka aje mizani wa nad'u al-mawazin al-qisṣa li yawm al-qiyamati fala tughlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin in ana aura aikin bayi babu wani masoyi da yake iya cinye masoyi to kowa a lokacin dubawa yake kawai zai samu tsallakewa wannan firgicin da tashin hankali da damuwar ta ishe shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya inna zalzalatis sa'ati shay'un azim yace yawma tarawunaha ranar da za ku ga tashin alkiyama wannan girgiza zalzalatis sa'a tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah ya ce dukkan wata mai shayarwa duba da mahaifiya yanzu da mahaifiya tana shayar da ɗanta in aka zo ji ƙara babban abu da za ta fara yi ƙara rumbu na nan ne haka ji wani sanyi ko ta iska ta buso in mahaifiya tana shayar da ɗanta in wata iska ta buso sai ta tashi a cikin mayafi don kada ta wannan iska ita ta sha in mayafi ɗan ƙarami ne sai ta rufe iya yaro ita ta zauna ba mayafi amma yawma tarawunaha tazharu kullu murdi'atin amma arda duk wata mai shayarwa za ta wurgar da firarwa ta zahabi za ta firar da duk abin da take shayarwa abin da zai sa a ce uwa ta yi firo da ɗan da take shayarwa zinjiri lokacin shayarwa kai wannan abu ba wasa ba wannan abu ba ƙarfi abu ba ta zahabi kullum ba ta ce amma abu wa ta ba'u kullum za ta hamli hamla Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wata wacce take da juna duk wata mai ciki za ta aje wannan cikin zai fito cikin zai fito za ta aje shi da ta tare su da juna ko da junan a'a wata ɗaya ne a jikinta sai ta rasu ko da juna ɗin sati ɗaya ne sati biyu ne ta rasu sai aka yi busan ƙaho ko aka yi girgiza na tashin alkiyama zalzalatin sa'a ta faru to wannan za a kawai ta haife nan dan kuma shi ma ba wai an haife shi sai ya yana kuka kamar da jibi yake ba a'a ana haife shi ma tashi zai yayi gaba bal ma za ka gan shi gashin sa yayi fari
saboda ɗawainiyar wannan lokacin,
saboda firgicin wannan lokacin gashi da zai fari. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, ranar da za a sanya wildan ƙananan jirajirai shiba gashi su yayi fari. Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗin wannan magana. Haka idan mahaifiya idan mai ciki ta aje ɗan a to ba shi kenan kawai sai kwanta wani wani yanki jira zai ɗauka ko wani zai ɗauka a shi ma ta kansa yake yi tashi zai yi gashi ya yi fari hankali ya tashi ba kuka zai tsaya yi ba. Ina maganar kuka irin ta wannan jarirai ba shi ba da tashin hankali kawai na wannan rana yawmul qiyamati law alimta bi hawli la fararta min ahli wa min awtani يوم تشققت السماء لهول وتشيب فيه مفارق الولدان. في رانا تاشن القيامة لو علمت بهوله دا كاسا فرجتي دا لويني والنرانا لفررت من أهل ومن أوطان. هذا أتنت لما مجين يقول يا بر يا لنسا يا بر جلو أنسا يا قوما إن دزيت إلى ينا إبادة دون كريشة كنتلوز أبوبا. يتي يوم تشققت السماء لهول ranar tashin alkiyama wani iri ne wanda sama take tsatsagewa saboda firgici da ɗawainiyar wannan iri wata shi bufihi mafarikul wildani. Ranar tashin alkiyama rana ce da za ka ga mafarikul wildani ‘yan ƙananan jirajirai da yanzu aka haife su za ka gan su ta shi suna farin gashi saboda ɗawainiya da rashin zama da rashin nutsuwa suna cikin firgici. Shi ne wata baɗin kullum za ta hamlin hamla za ta duk wata mai ciki duka gaba daya kullu a nan gaba daya tufidul umur kullu murdi'atina za ta jefar da ɗan da take shayarwa wa tad'u kullu zati amri hamdaha sanala ce wa tara an-nasa sukara za ka ga mutane sukara suna maye wannan yana da yi kamar zai faɗi wannan yana da yi ne wa ma hu bi sukara. Kawai yadda kake ganin mutane ni nake ganin mutane kai kake ganin mu ko kake ganin ku wannan kake ganin wannan aka za ga sukara wannan za su faɗi ne wannan za su faɗi har kake ganin mu haka kake gani wa taran na sukara Allah ya ba mu sukara ba wai maye suka sha ba su sha jiya ne sai maye ba a ranan ne ba za a iya miƙewa ba ranan babu kwari a gwiwa ranan in ka kauce ya samu kwari gwiwa to ya ga alaman hisabi yayi kyau. In ga dauki ya san kwalin wiwa ya ga littafin sa ya zo ne guri na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na zo ba ibi cewa na farko ranar idan aka zalzala ta sa'a babu wasu yi da ke tuna ba sannan in aka aje mizani za a yi au babu wanda zai iya cimo masoyin sa sai kuma in littafi ya zo idan aka zubo ni ta tabai babu wani da yake tuna masoyin sa yana jira ne kawai ya ga ta ina zai samu littafi ba wanda yake tuna cewa mahaifiya ta ce ɗana ko ya samu nasa ina umke ce to ina mahaifiyar mu take babu wanda ina mahaifin mu yake tun yana duniya ya tsufa kafin ya bar duniya kula tausayin sa aka kai shi asibiti aka yi ta jinya wancan ya kawo gudunmawar sa wancan ya yi nasa wasu kwana gurin sa wasu su ne masu ba da sayan kuɗin sayan magani wasu su ne masu kaza wasu ne duk kuna wannan tausayin amma ranar tashin alkiyama babu ɗayan ku da zai tuno shi shi ko ba zai tuno ku ba lokacin da ya aike ku shi yake tunanin ya za a yi a sayo kaza ya dinka wancan riga ya yi wancan kaza wancan makarantar sa wancan biyan sa duk shi yake ranar da zai tuno ku babu masoyi da zai tuna masoyi babu ɗa da zai tuna mahaifi babu mahaifi da zai tuna ɗa babu mata da za ta tuna miji babu miji da zai tuna mata in ka ga sun tuna juna sun tsallaka ne sun shiga aljanna to nan ne za a haɗa su. Amma in ba an tsallake ba ba a cikowa shi yasa mutum baya iya ba da lada wa wani hatta mahaifa in mutum ya zo da abin da ya zo da shi in Allah ya rufe shi da rahamar ya tsira shi kenan don kodan gurare guda uku gurare tashin hankali ke a ce an zo zuwa da takaddi ko fa wanda yake tunani waye ina wani yaya wani ya samu nasa wani ya samu result wani ya yi kaza a kowa ta kansa yake shine Allah subhanahu wataala ce wa taran nasu sukara wa ma hum bi sukara ina wai sun sha maye bane ba wai maye suke yi ba bala'i ne kawai na wannan rana tashi ake tafin kafan mutane yana taka kasa ga tsananin zafi da ba ta bayin irinsa ba, ana gurin kusato da rana kusa-kusa da kayukan mutane, bi kadari mayil, gwargwadon mayil guda ɗaya kawai, bi kadari mil fakat, gwargwadon mil guda ɗaya, don ga kwakwalwar mutane yana ta farfasa, kuma a matsayi ake ta tashi mutane a matsayi cunkoso duka duniya an tashi, duka duniya gaba ɗaya an tashi, ana matsayi ga zuba, ga bala'i, ga zafin rana, ga yanayi, zafin rana wanda ba taɓa yin irinsa ba, kuma ana tafiya ba takalmi, ba tufafi a jikin mutane. Aisha radiyallahu ta'ala anha ƙarƙashin wannan da yace inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim, yace ranar mutane za su tashi kafatan uratan gulla, mutane za su tashi babu kaciya a gurin maza, babu tufafi a jikin mutane maza da mata, babu takalmi ko silifas ko wani takalmi babu shi a kafar kowa. Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullah, yaya maganar sirki da sirki, kuma wannan ba tufafi wannan ba tufafi, yace ina ya Aisha al'amarin ya wuce nan, ai ba sirki da yake tunawa da wasu jin dare, ina al'amarin ya wuce nan, ita tana tuna wai kunya za a ji nauyin juna, sirki tsirara, sirki tsirara, yaya za a yi a wannan, ina yace mata al'amarin ba wannan ba ya wuce nan. Yace a ranar Allah zai ce ya Adam, ya kai Adam, ibu asbosa maza maza fito da mutanen da za a tura su wuta. Annabi Adam zai tambayi Allah ya ce ya Allah suwaye bos din da zan turo, sai ka turo cikin ƴaƴanka cikin kowane mutum 999 wuta kwaya ne aljanna. Sahabai da suka fashe da kuka suka ce ya Rasulullah ba mai tafiya aljanna cikin mutum, kowa da ya fashe da kuka sai suka baje a gurin suna kuka ba maganar aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu taqarabu, ku matso ku matso ku matso kusa. Wannan magana da Allah ya faɗa cikin ɗari cikin 999 tafiya wuta shine cikin Ya'juj wa Ma'juj suma bani Adam ne, da kuma cikin wasu daga cikin ku sune munafiqai, waɗanda suke aiki ba don Allah ba, suna nuna aiki domin Allah suke munafiqai. Kar mu ce zama cikin munafiqai, iya kokarin ta hanyar addu'a da tsayuwa, duk inda ƙarya take kar mu yi ta, ƙarya alama ce ta munafiqai, kar mu ce zama to makareci, kin amana alama ce ta munafiqai, kar mu ce zama to mace amana, ha'inci alama ce ta munafiqai, duk abun da za a baka na dukiya a kasuwa kuke mu'amala da wani, a'a a gona ne, a'a ne ne, ka ha'inci wani don kai ka samu, wani alama ce ta munafiqai. Mutum ba zai tsira ba ranar tashin alkiyama, ka jira Allah ya azurta ka da rabonka, babu inda za ka shiga face arzikin kai na biye da kai. To da ka banda ha'inci, banda ƙarya, ɓullo-ɓullo ka yi ƙarya wai don cimma nasara a rayuwar duniya ko samun wani abu ko samun wani guri, kar ka yi wannan, ka tsaya a kan gaskiya duk inda kake, idan ka yi gaskiya gaskiya za ka samu nasara. Sannan riƙo da amana, idan mutum ya riƙe amana zai ci nasara duniya da lahira. In mutum ya yi gaggawa ne ga nan cewa in ya yi ha'inci shi ne zai ci nasara, ya faɗi. Duk mutumin da ba shi da amana faɗaɗɗe ne, haka wuce zama to mai amana mai gaskiya marar ha'inci. Kowa ya riƙa tunanin in dai aka ba ka mu'amala za a yi mu'amala da kai ta dukiya, in dai wani ne akan dukiya ba matsala, akan dukiya ba matsala, har mai gidanka ya ji cewa zai iya tafiya ya barka, in dai kuɗinsa ne ba zai samu matsala ba, zai iya tafiya sati biyu sati uku ya san in ni wane yana da matsala a haƙƙe shi. To haka ake so musulmi ƙwarin ke, amma duk wanda zai zama to mai gidansa yana tsoron ya tafi, to da in ya tafi za a yi ɓarna, a munafiki ya shiga zuciyar mutum. Allah ya kiyaye mu. To da kana sallallahu alaihi wasallam yace cikin Ya'juj wa Ma'juj sune makirin jaye, sannan sai mushrikai a mushrikai, sannan Ya'juj wa Ma'juj, sannan sai munafiqai daga cikin su. Wani zai ce a suwa ne kenan, a kalmura ba ka da sifar munafiki, in akwai sifar ƙarya akwai sifar munafiki, in akwai girman kai akwai sifar munafiki, girman kai sifa ce ta munafiki, in akwai ha'inci akwai sifar munafiki, in akwai karya alƙawari akwai sifar munafiki, in akwai mutum kuna magana da shi abinda ke zuciyarka daban ƙarya daban abinda kake gaya masa daban kike wannan shi ba ne da munafiki sai mutum yayi kokari ya ga cewa yawon ku in yana so ya tsira a cikin 1999 wuta baya ne da shi gaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ku saurara sabai da shuru yace ina fatan cewa ku za ku zama ku kashi ɗaya bisa hudu ɗin aljanna al'umma ta kun za ku zama ku kashi ɗaya bisa hudu ɗin aljanna sabai da jinnati sai ta kai wa inni la arju an taqulu thuluth ahli aljanna kai ina tsammani ina ji a jikina za ku zama ɗaya bisa hudu ɗin aljanna ya sake cewa wa inni la arju an taqulu nisfa ahli aljanna ni ina fatan za ku zama ɗaya bisa biyu ɗan aljanna al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to misali idan sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta zama to rabin ɗan aljanna rawi hadisi daga cikin sahabbai sai amma na ji kamar bai ce ko kuma ina kokwanton ko ya ce wa inni la arju an takunu thulutai ahli aljanna yace nan kam ina kokwanton kamar bai faɗi haka ba kamar ya faɗi haka to ala ayi hali mu tsaya akan rabin ɗan aljanna al'umma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma fa ana rabin wanda babu shirka tattare da shi babu shirka tattare da shi babu haƙoƙin mutane tattare da shi ba a shiga aljanna da haƙoƙin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyya يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه باب الرباوه ده زي زمان تو غا واسو اكسانسا با سي وجا يركه ملكي غبا دي با كو ا جيدانسا كو ا انغوس كو ا مكرانتا نن جاميعا تي واي شوغبان ديبارتمنت واي شوغبان فاكولتي واي شوغبان jami'a waye shugaban kaza waye shugaban unit kaza waye ne kula da kaza waye ne kula da kaza kowa da ya shiga ciki wanda duk suke karkashin wannan gurin suna karkashin nan to duk wanda aka bashi wannan damar ran da zai mutu akwai wani abu na haƙoƙin waɗannan mutanen bai ba su ba ya hadda ne ya zama nasa wallahi sai Allah ya haramta musu shiga aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana bayani malamin ce bayani ce musu kun yi tsammani sallah da azumi zuwa ga wajen a akwai sai an zama masu kyawawan aƙida mutum ya tashi tsakaninsa da ubangiji babu matsala in aka tada mutum za mu sai ta bila na tashin alkiyama za a duba tsakaninsa da ubangiji idan aka duba tsakaninsa da Allah babu shirka ya tsaya tsayin daka ya tsaya duba abu na biyu idan aka duba a ba da ibada ta Allah na fara duba amma a haƙoƙi daga haƙƙin Allah sai haƙƙin adami haƙƙin sauran mutane wani da wani shagonka da shagonka kusa da kusa ne ya aka yi ka cuce shi ka ba shi haƙoƙinsa wani da wani gidan wani kusa da kusa ne ya aka yi akwai kula da haƙƙi wani da wani ofishin wani da ofishin wani kusa da kusa ne wani da wani departamentin su ɗaya wani da wani a jami'a ɗaya suka rayu akwai kula da haƙoƙi wani da wani ɗalibai ne amma ɗakin su ɗaya gadon wani sama da gadon wani ko ƙasa da gadon wani ko gadon wani kusa da gadon wani wani da wani kullum abu ya ce a yi amma wani ka kiyaye haƙƙin wani wa'innan su za a fara duba ranar tashin alƙiyama Allah subhanahu wata'ala da ya yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kira annabi Adam yace ta zuwa inna daga cikin al'ummata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna ina fatan ku zama to rabin yan aljanna rabin yan aljanna dan shine fa sahabbai da suka ji da suka kuma farin ciki suka dau wato suka zage dantse suka tsaya tsayin daka sai Allah ka samu sahabbai babu wani ɗaya daga cikin su da yake sha'awan ya ci kwabo wanda ba na domin don mutum ya shiga cikin al'ummar rasulullahi da za ta zama to rabin yan aljanna ko mutum ya shiga daga ciki yanzu misali wani zai ce a tunda al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta zama rabin yan aljanna za mu shiga ciki ba karamin aiki bane Najeriya kadai ka dau Najeriya kadai a duniya population din Najeriya mutum da wani miliyan 200 miliyan 240 da wani Najeriya kadai China mutum da wani a China eh ina mutanen abunan eh mutumiliyan na India ba makarar miliyan ake ba China maganar biliyan ne ehe India yawa kasashe shida da suka fi kowa yawan jama'a duka ba wa'innan mutanen yanzu da China yadda take da India yadda take da Japan yadda take da America yadda take US United States United Nations United Kingdom duka wa'innan al'ummomin da mu da ko ina da sauran Africa ka duba continent din daban-daban ka duba Africa Nigeria mu Africa muke ka duba Asia China a can take ka duba sauran continent da sauran kasashe dukan mu gaba ɗaya in ka hada al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda wanda suka rasu yau shekara 1460 muke magana fara sauran alqur'ani dukkan nan al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ka duba iya biliyoyin jama'a da ake da su a yanzu dukkan su al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani wata kila yace to ai sauran kasashen kafirai ne to eh aje sauran kasashen akwai kafirai amma akwai musulmai musulman gaske waɗanda a ƙasashen da kake maganar ƙasashen kafirin yau idan kana zagaya a cikin su in ka yada wayarka sai bayan isha ka dawo za ka same ta gure da kake ƙasashen kafirin ne to mu kuma ka yada wayarka masallaci ga gari to daga nan ya kamata mu rinka dubawa yau akwai nan abubuwan za mu duba kan mu ce a tun da an ce ila takun shatara ahli aljanna nisfa ahli aljanna a ce a mun kira karka sare tukunna karka sare tukunna yawa idan da duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai a gurin kirki ka duba na sama da kai a gurin kirki ka dinga duba na sama da kai a harkar lahira a harkar duniya ka dinga duba na kasa da kai kar kullum ka rika zama niyya yanzu ne ta har yanzu ban sai mota ba ni har yanzu ban gina gida ba ni har yanzu ban dinka sabon kaya ba a ka rinka duba yaya wani har yanzu shi bashi da kafa yake tafiya ba magana mota yake ba kafa tukunna dararre dai yake tafiya to irin wannan zaka rinka duba a harkar duniya sai ka duba wani fa bai ci abinci ba gidansa ba a ci abinci ba kuma yana da yaya sun fi goma gidansa ba a abinci bai da kuɗin noma bai da abu hude a gidansa kai bai akwai wanda bai da kwano biyu a gidansa kuma akwai yaya goma a gidan to irin wanda zaka duba a harkar duniya a harkar lahira kuma sai ka duba wani yayi karatun alqur'ani wani yayi kaza wani ko tin tuwa baya dauka wani baya hayin wani baya kaza sahabbai ba sa kaza tabi'ai ba sa kaza tabi'in tabi'in ba sa kaza akwai mutane da yawa akwai turawa aka ce eh kasashen kafirai ne amma akwai turawa wanda suke dangantake suke addini sun rike Allah da gaske akwai mutane da suke ah to kudancin na da je ka kudancin na da ran ka gani akwai waɗanda suka rike addini riko na gaskiya akwai wanda zaka ga suna da gona hectares da yawa amma ta aikin addini ne kuma kowa yana zuwa a yi noman da shi kowa ya bada kuɗin noma amma na aikin addini ne mu kuma arewa akwai surutu akwai surutu da bara da kyashi da hasada da karere da bankama to mu anan muka taru yawa in ka ga dan arewa ya fito yana magana to ba a yi da shi ran da ake yi da shi to ba bambanci tsakanin yawure da Yarbe da Bahaushe da Bulatani da Gowa da Kanuri da sauransu babu bambanci in ana yi da shi in ka ga yana cewa ana kabilanci baya cikin gwamnati an arewa kenan wannan shine al'adun yawanci sai yan kanina a cikin mutane saboda haka in aka ce a raba mutanen sa in dai da shi a cikin masu rabawa to komai mutanen nasu za su zama in dai dan arewa ne ya yadda saboda haka kar mu sa kanmu wai don an ce annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul mas'ud ya ce wa inni la arsu an takunu lil ahli jannah tafsirin yurwasi da mu ake yi shine kuka zama da su'alin dan don an tafsirin yurwasi da ku kuna fita a rasa takalmin wani
saboda haka mutum ya tsaya ya gyara kansa don ya shiga cikin wannan rabi din ya tsaya ya yi tsayuwar da daka to ba wasa ba ne mu da muke watsar da azumin mu wayan an jima kaɗan yanzu gulmana mu bai dawo zuwa yanzu kafin a zo gurin tafsirin nan gulmana wa akai mutum nawa kaci amanar su kaci mutuncin su gulmana wa akai wanda ba su ci ba ba su sha ba ba su gan ka ba ba ka gan su ba a yau amma ka yi maganar su azumin ka gaba ɗaya ka ba su kire ka zo kana da tsamanin musu ahlul jannah kana ciki to sai mun mai da hankali amma dai Allah ya samu a ciki wallahi ta'ala insha Allah muna rayi lokaci na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma tuskara walakin azabu Allah shadid sai dai azabar Allah ne kawai sai annabi ake ganin mutane kamar maye suke ba maye suke Allah subhanahu wa ta'ala ya kera da mura da tashi kan kiyama Allah ya samu mu mutane kwarai wallahi ta'ala
dama baya yi kenan dama baya yi
Allah ya baka da ku da kuma 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 da ku da kuma